是阿卡姐，不打海呀，没救。
我是阿卡姐，不打海呀，没救。
我是阿卡姐，不打海呀，没救。
我是阿卡姐，不打海。
有人认为阿卡姐阿拉哈，可是卡巴布。Salo gaba ne daga nan birnin Washington DC ke farin cikin gabatar muku da shirin. Yau ma za mu ci gaba da batun yawan kudin ruwa da ƴan kasuwa da masu rancen kudi a bankunan Najeriya ke biya. Da yadda ya shafi tafiyar da harkokin kasuwanci da tattalin arziki da rayuwar jama'a. Ba tare da bata lokaci ba ga wakilar murar Amurka dake Abuja Madina Dauda da ci gaba da firar.
To kenan a takaice akwai hanyoyin da zamu iya amfani da single digit rate mu karfafa tattalin arzikin Najeriya kenan?
Eh to ya kamata hukuma su fara nazari a wannan aikin yadda zamu samu a kawo ita rate din har ya kai ga single digit din da muke fito a kai. Amma yanzu din nan za bankuna kuma har ma da Central Bank za su ce mana cewa tunda haurawan kuɗi wato inflation kenan.
Inflation
ya kai har ga 17 har 19. Ba yanda za a sa single rate digit din zama yafi saukowa da inflation wato haurawan kuɗi kenan idan sun haka wato kudin kuma ana ba da shi a kyauta ne so zai zama na ya kamata a yi nazarin inda za a controlling inflation domin haurawan kuɗi komai ya zama a saukake idan ya zama a saukake then ana iya sa interest rate din yadda zai zama single digit a yanzu din nan akwai wasu ma'aikata ko su bankunan gwamnati wato kaman bankin na agriculture da bankin industry su kan sa rate din su a single digit akwai wasu ake ce masa intervention na central bank wasu kudaden da aka kawo su daga central bank su ma single digit ake sa su amma ba kowa da kowa yake samu ba sai wani da wani kuma ba shi ne ya kamata ba yadda ake abubuwa suke kenan yanzu
saboda haka ya jawo ma an samu tabarbarewar al'amura gaba daya
shakka babu abin da ya faru kenan saboda haka Central Bank da ita Minister of Finance da sauransu ya kamata su sa niyya a samu yadda za a yi nasara da wannan inflation ya sauka don kuɗin kayayyaki su dan sauka su zama matalaka abinda zai taimaka wa talaka sannan kuma a kawo shi single digit rate din ya zama single digit domin aka yi hakan nan zai kawo don bukata matalaka
wannan dawo gare ka Yusha'u kamar yadda ya bayani yanzu Dr. Obadaya wanne yafi alfano ga kasa single digit rate din ne ko kuma double digit rate ne zai hanzarin cire mu daga cikin wannan halin kakanuka yadda muka tsinci kanmu a ciki
wato waɗannan rates din sukan fara daga single digit ne bayan da za a yi kawai haka kawai ka zo ka fara kasuwanci da double digit shi wannan dugo ƙasa da 10 duk harkokin kuɗi taka ake faro shi saboda misali harkan kuɗi yana farawa ne tun daga ƙungiyoyi na manoma wato cooperative societies har ya koma microfinance bank har ya koma commercial bank sannan shi kuma babban bankin ƙasa as a regulator ya rinka kulawa da abin da yake faruwa to an riga an samu hakan farashin da ba a taba samu ba misali tun a 2014 lokacin da yake 9.3 har ya kai ƙarshen 2015 sorry 2016 a kashi 18.3 to in kika duba bambancin 9.3 zuwa 18.3 zaki ga an samu hawan farashi wanda shine mun taɓa magana shine ya zaburar da farashin da kuma ya tarurrufe ayyuka kuma aka kwace mutanen kudade a hannun mutane sannan mutane suka zama wato ba sa iya zuwa kasuwa sai economic activity din ya yanke to sai kuma shi aka zo aka samu wato change na devaluation of currency wanda babban banki ya shiga tsaka mai wuya wajen fitar da kudade na foreign exchange ta inda za a kai su ko ta bayan gida ko kuma ta cikin bankin su kuma bankuna ya zama na suna neman riba ta ko ina to bayan da za a yi su samu riba su in ba a wannan rate suka ta daga shi ba domin idan suka sa shi kadan kuma duk da inflation kuma yana kwace kudaden to za su ga a ƙarshe duk ba a yi nasara ba saboda haka ƙasa tana kulawa ne kamar yanda ya sama to sai a ta shigo da abubuwa kuma kadan yana sauka ana kula da shi amma ya zama na duk abin da ake so kowa da shi an bude shi an bude matatalan arzikin bai zama concentrated a kowani bangare daya ba ko kuma wasu bangare na hukumomi
to Dr. Obadiah a cikin wannan hali da Najeriya ta tsinci kanta yaya za a yi mu ja ra'ayin waɗanda ya kamata su zo su zuba hannun jari a cikin wannan ƙasa a yanzu ta yaya za mu yi mu ja hankalin su
eh to kafin ba da amsa ina son faɗa wani abu akan abin da Malam Yoshua ya faɗa wasu bankunonin ma akwai yadda suke sukan zalumai jama'a idan Central Bank suka ba da rate din 17 sai su ma su ce okay su sun ba da 25 domin su ma su dan samu na su dan riba din
sun ƙara dugo 8 akai gaba daya
sai su ƙara da suna ya sa 18 har zuwa 20 wasu ma har 27 sukan sa 28 bayan suka sa haka in kika rance kudi daga gare su akwai wasu kudaden da za su saki sa kuma akai ba za su faɗa ba daga baya bayan ka shiga ne za su saka ga sai a ce a tun da ma wannan an manta da shi ya kamata a biya wannan ya kamata a biya wancan sai a harhada su duk a cusa akan wannan kuɗin kafin ka realize sai ka ga kudin ya kai har ma 30%
so ko da kai kasuwanci ba riba
babu riba so akwai yadda su bankunan ma gaskiya suna yi ba su yin abubuwa da tsoron Allah to shine kenan
to tambayar da nayi na masu zuba hannun jari
eh wannan na yanayin jari din masu zuba jari na fari dole a samu zaman lafiya a Najeriya akwai abinda masu sanin sha'anin tattalin arziki wato economists kenan suna ce mishi uncertainty wato ba za a gane ko yaya ne abubuwa za su zama ba to su masu kudin jari din musamman mutanen kasan waje za su zanna su ce bari mu duba mu ga abin da yadda kasan za ta zama kafin mu kawo kudin mu don su ba sa son asara to yau ana Boko Haram gobe ana wannan mugun zance gashi to ai da Bahaushe ya ce da mugun rawa galakin tashi abin da yasa kenan a yanzu din nan yawancin su ba sa kawo kudin su a Najeriya suke bari su jira su ga yadda kasan za ta zama kafin su kawo kudin su don ba sa son asara saboda haka idan muna so masu jari su kawo kudin su kuma yan Najeriya din ma da kansu sukan kwashe kudin su jin ajiya waje abin da yasa da naira ta fadi kenan sai domin yawancin Najeriya din ba wai ana canza kudin ne a jiya kawo kaya ki ba a'a don kowa yana tsorota bai san abin da zai faru ba so kowa yana canza kudin sa ya rika shi a cikin dalla domin ba san yadda gobe zai zama ba ko Najeriya din za ta ci gaba ta zama kasar daya ko za su rabu ba wanda ya sani kuma shugabanninmu ba su tashi tsaye sun yi abin da zai sa mutane su yawa su samu hope su san cewa gobe za ta fi kyau da yau to ana zanga-zanga a can wannan ba zai taba kawo mana cin gaba ba abin da yasa na fari a samu zaman lafiya shugabanninmu su haɗa kai a dauki matakai da za su taimaka wa jama'a gaba ɗaya su taimaka ga karuwan tattalin arziki idan aka yi haka masu kuɗin jari ba sai ma an roke su ba da kansu za su rugar da kudu su zo to kaga inda muke kenan
to Yusha'u yanzu ya makoman waɗanda suka riga suka zuba jari a Najeriya da yanzu haka ba su iya fita da shi suna ciki
to ai akwai hukumomi da ke taimakon Najeriya wajen ba da kamar misali a 2015 Jim O'Neill ya yi hasashe masanta tattalin arziki ne wanda yake da ake girmama shi a duniya ya yi hasashen kasan za ta ci gaba saboda za su samu siyasa wanda bai zaunu da waɗannan abubuwa da yake na insecurity kamar da daktar ya magana sannan kuma to amma su waɗannan yanda kasan take ciki shine dole ne mu zauna mu faɗa maka mu gaskiya akwai abubuwa waɗanda ke hana zuba jari kamar yaƙi da cin hanci da rashawa da kuma irin abubuwan da ake gani wannan yana sa tsoro a hannun jami'an gwamnati amma kuma yana taimakon gwamnati idan aka yi abun aka kai shi ƙarshe misali yaƙi da cin hanci da rashawa ya zama cewa ya shafi masu ta'annafi da lalata kasuwanci da itin da economic and financial crimes ne to in an ce economy su waye waɗanda suke ma masu zuba jari 419 su waye suke zuwa suke shigo da mutane ba kan ka'ida ba suke amfani da gwamnati su waye ke alƙawura a cikin gwamnati suke alƙawarin da ba mai yiwa bane to dole sai mun gyara irin wannan dabi'u saboda zamu kalli strict policies irin na Dubai farko da irin harajin da muke sawa shike jawa saboda riba ne da wannan rate din da muke magana a cikin bankuna saboda dukkan su za su zo su zuba kuɗi ne kuma za su zo cikin kasan su a rukuɗi to amma idan kasan ta zama na cewa babban bankin kasa wanda yake shine alhakin tafiyar da kasan yana hannunsa wato a matsayin kuɗaɗe kenan to haka kuma harkokin haraji ma'aikatar kuɗi na kasa dole a kiyaye irin harajin da ake da irin gudunmuwar da ake yi sannan kuma a siyasar kasan mutanen da ke hasashe arewa za ta rage ibo zai rage waɗannan yana hana masu jari su zo kasan saboda abu ya bayyana duk wanda suke siyasa da waɗannan abubuwan to kasan sai an saitun waɗannan abubuwa sannan mu dora daga inda muke tunanin za mu samu kuɗaɗe mu jiwa tattalin arziki mu haifar da ayyuka
madalla jama'a a nan za mu dakata sai mako mai zuwa idan ubangiji Allah ya kai mu mu dora daga inda muka tsaya yau yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu da Salman Abu da Tubahiro Dedone da suka shirya mana sauti ni Salo Garba ke cewa a huta lafiya
kuɗi a kaje su da hanya mai kyau 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 amma ba bi zai ja jan ki ba